daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Amerika ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin BOA Africa a birnin Jamaica mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM ana iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet boahausa.com ko sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayo da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Ali ke farin cikin jan akalan shirin.
To wannan dai ba wani abu bane wato azarbabbi ne da kuma fadan da rawa kai irin ta bafadi. Domin
wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Shu'aibu Mungaji kan gaya wa jama'a irin mutane da shugaba Buhari yake magana da su kowace rana. Za mu kawo muku shirin kallabi da sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako mu warkare da filin ra'ayi daga bakin mai yanzu sai a fara labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum. Jami'an Amurka shidda ne suka kawo gullanci sabuwar umarnin nan na shugaba Donald Trump wanda ya hana wasu kasashe shidda waɗanda galibi musulmai ne shigowa Amurka. Jihar Hawaii dai ita ce ta kasance sahun farko da ta shigar da kara domin kalubalantar wannan umarnin. Jihar ta ce wannan umarnin za ta zame wata barazana ga musulmai da ke yankin tsibirin Pacific. Haka kuma jihohi biyar sun haɗa kai wuri guda domin kalubalantar wannan umarni na baya-bayan nan da Trump ya bayar wanda ya mai gurbin na farko wadda kotu ta taka masa birki. Idan dai ba a manta ba, jihar Washington ce ta shige sahun gaba lokacin da umarnin farko ya fito salin da ta buƙaci alƙalin babban kotun Seattle da ya dakatar da wannan umarni na shugaba Donald Trump wanda ya kamata ya fara aiki a ranar 27 ga watan Janairu. Hawa kuma yanzu ta aike da irin wannan buƙatar. Su ma jihohin Oregon, Minnesota da New York sun bi sahun jihar ta Washington. Kana jihar Massachusetts ta bayyana nata matsayin ne a yammacin jiya Alhamis domin ta ce za ta kasance cikin wannan rukunin. Babban mai shari'a na jihar Washington, Bob Ferguson, ya ce jihar tana da kwakwaran hujjar kalubalantar wannan umarnin. Ya ce sabuwar dokar ta shugaba Trump kwatankwacin na farko ne duk da yake an samu dan canji, sai dai ya ce wannan zai magance matsalar abinda doka ta shimfiɗa ba. Muƙaddashin mai shari'a Lee Jun-mi shi ne ya karanta hukunci. Kotu a ƙasar Koriya ta Kudu ta amince da hukuncin farko da ya tsige shugaba Park Jung-hae. Muƙaddashin mai shari'a Lee Jun-mi shi ne ya karanta hukunci a yau Juma'a, wanda aka yayata ta kafar talabijin kai tsaye da ma sauran kafofin yaɗa labarai na ƙasar. Sanarwar na cewa mun yi imanin cewa akwai babban nasara ga koran shugaban daga bakin aiki. Don haka gaba ɗaya mun jefa ƙuri'a amincewa da koran shugaba Park Jung-hae. Duka kotuna takwas ne suka amince da matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka a cikin watan Disamba, wanda sama da kashi biyu cikin adadin 'yan majalisar suna goyon bayan wannan matakin na tsige Park a kan dalilin cin hanci da rashawa, rashin da'a da halin ko in kula. Kotun ta bada misali da kare dokan da Park ta yi na haɗa kai da ƙawarta mai suna Chun Sil domin tatsar sama da dala miliyan 69 daga wasu kamfanoni biyu da na ƙarya suka yi. An zargi Chu da mallakan kungiyar asiri wadda ke tasiri akan shugaba Park, abinda ya sa ba ta iya musa mata akan duk abinda ta umarce ta yi. Haka kuma tana da tasiri akan ma'aikatar da ke karkashin wato shugaba Park, duk da yake Choi ba ta da kowane irin mukami na gwamnati. Wannan dai ya saba dokar ƙasa da aƙidojin demokradiya, inji mai shari'a Lee. Tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe ƙasar da aka rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin Babira da ke Somaliland. Zurfin ramin da suka tone zai kai tsawon mita biyu inda aka binne mutane 17 waɗanda aka imanin cewa an yi musu kisan gilla ne kana aka binne su a wannan wuri yau shekaru 30 kenan. Sai dai waɗannan mutane 'yan ƙabilar Ishaq ne ana tuhuman cewa sojojin da ke biyayya ga mai mulkin nan na kama karya ne Said Bari suka hallaka su lokacin da ake faɗa da 'yan tawaye daga Somali a wannan lokacin. Yau sama da shekaru 25 kenan da aka kawo ƙarshen wannan faɗan, kuma Somali ta ayyana 'yancinta daga ƙasar Somaliya. Yanzu haka masu bincike na kimiyya suna ci gaba da binciken kaburburan da aka binne mutanen da aka yi wa kisan ƙare dangi a ƙasar. Yanzu dai sama da shekaru 5 kenan da suka gabata, kwamitin binciken yaƙi da haɗin kan masu kimiyya ta kasa da kasa suna ci gaba da tono gawarwakin mutanen da aka kashe a wannan lokacin ana haka ne da zumar samar da wadatattun hujjojin da za a yi amfani da su wajen gurfanar da waɗanda suka aikata laifin yaki domin aiwatar da hukuncin da ya dace a kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Rashin abin yi ga matasan Afirka zai ci gaba da zamewa babban barazana ko da ko sojoji sun yi nasarar kakkabe yan ta'addan da ke nahiyar ne domin ko matasa suna da tarin yawa kuma ba su da abin yi inji babban hafsan sojan Amurka da ke kula da ayyukan soja a nahiyar ta Afirka da yake wa taron kwamitin ayyukan soja na majalisar dattijan Amurka bayani General Thomas Waldholzer yace matsalar tattalin arziki da ke zamewa babban kalubale ga matasan nahiyar Afirka matsala ce kwarai da gaske ga nahiyar yace kaddara da cikin rana guda za mu samu nasarar kakkabe yan Boko Haram ko kuma kungiyar ISIL to ina tabbatar muku cewa cikin ranan nan wasu matsalolin za su kunno kai Waldholzer yace dawo matasa sun shiga kungiyoyin yan ta'adda ne saboda ba su da abin yi kuma suna neman abin da za su yi domin samun abin zaman gari yace dawon su ba wai sun yadda da kidojin kungiyoyin bane General din yace yara maza da mata dake tsakanin shekaru 15 sun yi kashi 41 na daukacin mutanen dake nahiyar ta Afirka
labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Madalla rahotanni daga fadar shugaban Najeriya ya ce yau Juma'a ke sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai dawo ko kuma zai koma kasar bayan hutu da jinyar kusan watanni biyu a kasar Ingila kamin dawowar tasa akwai waɗanda suke sukar yawan bayanai da ake bayarwa dangane da irin mutane da yake magana da su ana bada bayanan ne watakil domin a kawar da zargin masu cewa ai shugaban babu shi ko yana kwance rai kokwai mutu kokwai a gefe ɗaya kuma akwai masu ganin cewa da wata manufa wajen bada bayanan ga ra'ayin tsohon minista Alhaji Umaru Dambo a zantawa da dai Umar Faruk Musa
to da farko dai an san yan Najeriya da zakwadi da son wanda duk suke so kullun zaka ga suna so su tambaya ya yake ko me ake ciki don ina iya tunawa lokacin da aka kashe Murtala Ramat Muhammad Obasanjo dunga yawo da sunan shi har kusan ya gama ma ana Murtala Obasanjo mulkin Murtala Obasanjo to haka wannan duk da ya bada ragama yace a rike zai tafi don neman lafiyar shi da kuma hutawa sai ana ci gaba da kullun ana ta yaya ta cewa ko ya gaisa da wane ko ya yi magana da wani don saboda a kullun dan Najeriya wanda yake so din nan za ka ga in dai aka ce yana nan lafiya ko kuma abubuwa na tafi to bai damu da me mutum yake yi ba saboda haka waɗanda suke fadar mulki suke tafiyar da abubuwa suna nan suna ci gaba da ayyukan da suke yi yadda suke so sannan kuma abinda kawai za su yi shine su ce su ma jama'a wannan mutum yana nan lafiya ko yana nan kusa ko yana nan ba damuwa a abubuwan da ake ciki
to amma akwai masu ganin cewa akwai wadansu ƴan baranda wanda suka zagaye gwamnatin tun farko wanda ake kuka da su kamar su ne ke kokarin zafafa irin waɗannan bayanan domin su ci gaba da moriyar gwamnatin a daidai lokacin da shi ya riga ya mamika mulki yana hidimar kula da lafiyar shi
to wannan dan adam dabarunsa tuma ba dan Najeriya ba za ka yi musu ba saboda ko lokacin da marigayi yar adwa ya samu wannan irin wannan rashin lafiya haka akai tayi a ce yau yana kaza yau ga kaza gobe ga kaza saboda haka kuma mutane komai suna iya yi saboda son ransu don sau da yawa mutane ba sun damu da kasar ce ko abubuwan mulki da yake tafiya ba a sun damu kawai da abubuwan da su kansu suke yi ne da kuma moriyar da suke ci
Alhaji Umaru Dambo kenan wani jigo a jam'iyyar APC a waje daya Malam Shaibu Mungadi wani mai sharhi akan al'amura kuma tsohon dan jarida a Najeriya ya bayyana cewa lalle bayanan da ake yi dangane da mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ke yin wayar tarho da su tamkar fadanci ne
to wannan dai ba wani abu bane wato azarbabbi ne da kuma fadan da rawa kai irin ta bafadi domin su kansu waɗanda aka ɗora ma nauyin wato magana da yawun shugaban ƙasa da kuma waɗannan na kusa da gare shi waɗanda aka yi ta zargin cewa suna hana ruwa gudu a lokacin da yake mulki yake fada shi a Najeriya wato su ke yin wannan abin abin kuma da ake gudu irin wannan mutane su ba shi ma'ana wato irin ta irin abubuwan da suka faru a lokacin cikin marigayiyar addu'a domin shi duk wata hanya da za a bi a kiyaye doka ga wannan tafiya ta shugaban kasa ya riga ya dauki matakai na kiyaye doka kuma dan kasa waɗanda suke da nufin alkhairi masu fata alkhairi sun yaba masa da cewa lalle ya bi dokokin da ya dace amma a ce wani bafade yayi zaune idan shugaban kasa yayi tari ya kira mutane ce yau shugaban kasa yayi tari wa ya tambaye ka idan shugaban kasa ya kira wani gwamnati wata jiha domin su yi magana irin ta gwamnati ko kuma su yi mu'amala irin ta mutum da mutum menene ke ciki wanda ke sa dole sai a faɗa ma al'umma cewa yau shugaban kasa ya kirawa ne wannan wani abu ne na ba al'umma wani hoto na cewa shugaban kasa dai lahiyar har yanzu ba ta ishe shi ba saboda haka ana so ne a gaya ma al'umma cewa wannan yunkurin da shugaban kasa ke yi kamar wani sabon samun lafiya ne yake yi wato kenan da da ake ta cewa yana da koshin lafiya likitoci ne suka hana shi zuwa kaga su suna son su ƙaryata wannan ikirarin da aka yi na farko
Shu'aibu Mungadi kenan tsohon dan jarida kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da nai da shi a Abuja a ƙarshe dai na tuntubi Mr. Femi Adesina daya daga cikin kakaki na shugaba Muhammadu Buhari domin in ji manufofi ko dalilan da ya sanya shike ci gaba da bada sanarwa dangane da mutane ko rukunin shugabannin da shugaba Muhammadu Buhari ke tattauna da su ta wayar tarho inda ya ce min lalle tsarin aiki ne sai ake haka kuma al'umman Najeriya suna da hujja su ji bayanai akan abin da shugaban kasa yake ciki ko da yake yana ci gaba da hutu da kuma kiwon lafiyarsa a Ingila Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
Zamu kawo muku shirin kallabi kamar nan sai a cika bar shakatawa da kidan Audu wazirin Danduna
saboda har kokon na duniya duk abin da aka yi ba tsira ba Allah ganin ga har kokon na duniya duk abin da muka yi ba tsira ba yan kai kireke ba ka tsira ba in kai rashin kireke ba ka tsira ba dan kalun zai do ba ka tsira ba in ma ka gwala ido ba ka tsira ba tsira ba in kai yawan magana ba ka tsira ba yan kai hakuri ba ka tsira ba in kai rashin hakurin ba ka tsira ba yan kai fada ba ka tsira ba in ma ka ki fadan ba ka tsira ba mai gani ana masa dariya makawo ba zai tsira ba mai ido biyu masa dariya mai ido ɗaya ba zai tsira ba mai kawawo masa dariya yara gurgun bai tsira ba da matar ka ana maka dariya yara gwauran bai tsira ba kai ku tausake ɗanku gaba ɗaya yan uwa ku zo ku ji kalmar gaskiya amma fa in ku kuna san gaskiya dan in kun yi kiɗan ba ku tsira ba in ma kun yi kiɗan ba ku tsira ba yara ku yi ainihin ku gaba ɗaya yan kun aishan ba ku tsira ba in kun ke yan aishan ba ku tsira ba da ne ma da na yi wa kaukan tsira ba kai mu lura da harkar duniya saboda na shiga wuna gani kuma a inda na zaga duniya na ga waɗansu suna san ƴan uwansu waɗansu suna kin ƴan uwa yara inda na zaga duniya na ga waɗansu suna kin ƴan uwansu waɗansu suna san ƴan uwa mu lura da wannan zamani me da
gaske da neman abun kanmu karmu da mu da samun dan uwa
marigayi Audu wazirin Danduna akaji ya taya ku hira ana tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 2 na dare da minti 15 da wasu yan daƙiƙa sai a gyara zama ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba
ya salamu hayya hayya salamu yan mata na zama kallabi tsakanin rauna sanuniyar mata
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi A shirinmu na yau za ku ji ƙarshen hira ta da barista Maryam Ahmed Sabo. Idan ma sauraro ba su manta ba, a ƙarshen makon da ya gabata, na tambayi barista ko me za ta ce game da ƙudurin dokar daidaito tsakanin maza da mata musamman ma wajen rabon gado da aka gabatar gaban Majalisar Dokokin Najeriya. A shirinmu na yau muna ɗauke da amsar wannan tambayar. Sai ku gyara zama domin jin bayani daga gare ta.
Kin san shi wannan doka yanzu kudirin da aka kawo akwai abubuwan da aka duba na tsarin da ya kasance bangaren addini da al'adu wanda ya kamata a ce an taken this into consideration idan za a samar da doka so amma as the daddy ta mace da namiji a harkokin gado a gaskiya a bangaren mu nan ya saba ma addinin musulunci so amma idan aka duba kuma bangaren kudu baki da cewa su kuma al'adunsu akwai wanda za ka ga mace ba ta da gado kawai idan mijinta ya mutu ko ubanta ya mutu ƴaƴa maza su suke dauke komai ba abin da za a bata to kin ga wannan su daga bangaren su wannan dokar ta yi musu daidai to idan ma za a kawo wannan doka sai za a iya samun exemption clause wato za a ce tunda akwai constitution wato tsarin mulki na kasa ba ma kowa dama yayi addinin sa ku za a iya samar cewa wannan doka ba ta shafi al'umman musulmi da suke a zauna a Najeriya ba
to barista shi wannan kudirin dokar na daidaito tsakanin maza da mata da aka gabatar bayan ga rabon gado kamar waɗannan abubuwa kuma ya taba
gaskiya ba game da dokar gado bane gabaki daya kin ga akwai maganar auren jinsi already akwai doka da National Assembly tai prohibiting din auren jinsi ta hana auren jinsi to kuma wannan shi wannan equal opportunity bills din din wannan kudirin akwai shi a ciki to akwai wayannan abubuwan wanda kin ga da can an daga an yi ta muhawara akai kuma National Assembly sun ce haramun ne anan
to daga ƙarshe barista wacce shawara zaki ba mata baki daya a fadin Najeriya
to na farko dai babbar shawara a yi ilimi. Ilimi yana da muhimmanci kuma iya da daɗi kuma kamar yadda Bahaushe yake ce shi ne gishirin zaman duniya kuma shi ke kawo ci gaba da al'umma to ya kamata mata su yi ƙoƙari su yi ilimi kuma iyaye su taimaka ma ƴaƴansu su ba su gudunmawa da ƙwarin gwiwa na su nemi ilimi. Ilimin nan ko ba ka da kuɗi abinda ɗan ake ɗanyi a makarantun gwamnati ɗin nan ka yi ƙoƙari ka ga ɗanka iya ɗan zuwa kuma kana ba shi ƙwarin gwiwa in ya je mai kai kana ƙarfafa mishi gwiwa in dai aka yi ilimi shi zai sa kuma mata su samu abin yi da sana'ar yi idan kuma ma ba a sami ilimin ba to ya kamata to idan da akwai yaƙi da jahilci mutum ya je ilimi sannan kuma mata su ɗan tashi tsaye a yanayin rayuwa da ake ciki su samu abin yi sana'a tana da amfani sana'a kuma ta kasance ko da a gida za ki yi kina zaune wani ya zo ya siya amma ki yi ƙoƙari kake din zai ɗora ma ƴaƴanki tunda suna fita gwamma ke ki fita da kanki ki je ki nemo yanda za a yi su yaranki su je makaranta ko ki bar su a gida a killace yanda wani ba zai ci zarafinsu ba. Sannan basu sukan da ake bayarwa ɗinnan na ƙanana through microfinances ɗin wa'innan mata su yi ƙoƙari suna zuwa suna assessing suna ɗan samun shi don ya taimaka ma sana'o'in da suke yi sannan ina daɗa ba da shawara ga mata idan suna da aure su kare mutuncinsu kuma su riƙe aurensu da muhimmanci a daina yawan samun sakin aure domin sakin aure iya gurɓata al'umma yara suna lalacewa da yawa. Da mun za idan ka duba da yawancin yaran da ake samu suna shiga wani hali wanda iyayensu sun rabu ne So ku yi dan a dan dinga samun hakuri da juna, su kuma maza su ma dinga yin hakuri, suna dan taimakawa matansu, suna duba irin wahalhalolin da suke ciki. Mace ta dauki ciki, ta haihu, ta haifi yara, to a duba a ga wahalar da suke ciki, a taimaka a bata abin da ya dace na ciyarwa da dan tukwatarwa da gurin zama yaran ta, kuma a taimaka a ga cewa sun yi ilimi. In ta yi wani abu mara kyau ko wani abin da bai maka daidai ba, ka yi haƙuri kada ka yi saurin saki, domin waɗanda suke zama a cikin wahala su ne yara idan aka samu sakin aure. Da haka a yi ƙoƙari a dinga rage yawan sakin aure. Kuma sakin aure abu ne wanda Allah ma fushi yake yi da shi. Don haka ya kamata mazaje su ɗauki wannan da muhimmanci, a rage yawan sakin aure.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da barista Maryam Ahmad Sabo, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin barista Maryam Ahmad Sabo da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Kamar yadda aka saba, yau ma Nazir Ahmed Hausawa ya yi nazarin sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai ɗauke da bayanin wani wakili a Majalisar Dattawa ta Amurka ɗan jam'iyyar Republican, da ya faɗa ranar Alhamis cewar ƙasar Mexico ba za ta biya ginin ganuwar iyakar shugaban ƙasa Trump ba. Mitch McConnell ya faɗa kai tsaye, inda ya ce ina ba za su biya ba, a yayin da yake gabatar da wani takaitaccen jawabi a taron da Politico suka haɗa. Sannan ya ƙara da cewa ba za a buƙaci ganuwa a dukkanin tsayin iyakar na mil 1,150 ba, duk da ya ce ya yarda da ma'aikatar tsaron cikin gida wajen aiwatar da aikinta ƙarƙashin John F. Kelly. ‘Yan majalisar sun damu da fara muhawara akan kuɗin da za a fara aikin ginin katangar. A yayin da ake gudanar da kamfe, Mr. Trump ya maimaita cewar Mexico ita za ta biya, duk da dai a yanzu ya ce kuɗin harajin Amurkawa za a yi amfani da shi wajen biyan kuɗin aikin na farko, sannan daga baya ya koma ya samo hanyar da za a cire kuɗin daga hannun Mexico. Sai kuma wani labarin da jarida ta Washington Times rawaito na 'yan majalisar Amurka da suka fito daga jam'iyyar Democrat da suka ɗauki ɗamarar yaƙi da takwarorinsu na jam'iyyar Republican akan shirin inshorar lafiya da za su gabatar, wanda zai maye gurbin wanda aka fi sani da Obamacare, ta hanyar tsare sabon tsarin da suka ce takwarorin nasu ba su da masaniyar yawan kuɗin da za a caji mutane in an maye gurbin Obamacare ɗin. Ɗaya daga cikin babban barazan da sabon tsarin inshorar lafiyar zai fuskanta shi ne bambancin ra'ayi a cikin 'yan jam'iyyar ta Republican, inda masu sassaucin ra'ayi a cikinsu suka ce mai gurbin tsohuwar inshorar lafiyar ya wuce kona da iri, su kuma masu tsatsauran ra'ayi suka ce ba a je ko ina ba. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito wani babban labari da ke bayani irin tashin hankalin da babbar fadar Kiristoci ta Vatican ta shiga sakamakon wasu bayanai da suka bayyana na zargin manyan malaman coci-coci da ake da aikata shirya bushasha ta lalata da kuma kallon fina-finan batsa da karuwanci, wanda haka ya jijjiga kyakkyawan zato da kyawun hali da Paparoma Francis ke yi a gurin manyan malaman. An dai ba da misalin wani babban malamin coci a kudancin birnin Naples wanda aka dakatar da shi kwanan nan daga majami'ar Santa Maria degli Angeli sakamakon zarginsa da ake yi da hada bikin 'yan luwaɗi da amfani da yanar gizo wajen haya da kuma biyan kuɗin waɗanda aka yi shalhoriyar da su. Sharhin jaridun Amurka kenan, kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa, sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, nake cewa mu zama lafiya.
Ina son ce ma ladan yau kenan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka daga Kaduna kenan ko?
Kaduna, eh, kwarai da gaske, tunda ka san an rufe tashan jirgin sama
na Abuja. So in zai sauka
Abuja kenan, ya zama misali na harko.
Eh, muna ma wannan magana da kai na lura wakilinmu da ke Kaduna, Isa Lawali Kara, ya turo da rahoton cewa yana kiwo ko ko ya sa ido kan tashan sauka jirgin sama domin ganin isowar shi, kuma ba in ma zai iso ta nan zai sauka.
dama to ainihin ne dama zai sauka
ba wanda sai dai zai tafi Kano
sai dai ko zai kware da gaske
ko kuma zai tafi Kaduna
ko kuma ba zai je
a Kaduna ne fi kusa ai
Kaduna kware da gaske
ko gare shi ma a Kaduna gida ne ko dai ke babban gida yanzu na Abuja
wannan haka ne
to sai mu ce wa ɗan Najeriya Allah ya dawo da shi lafiya
amin sun mu
Allah ya dawo da shi lafiya ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 2:25 yanzu kuma ga kadan daga cikin rawayoyi da kubari akwatin sakonni
mai magana Alhaji Bawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma don Allah a nan VOA ku san min da wannan sakona ga al'ummar Najeriya da duniya gaba daya ina mai tare da farin ciki da murnar dawowar shugaban kasa ta Muhammadu Buhari gida Najeriya da fatan dukkan ƴan Najeriya waɗanda na yi amfani da harshen soron kausal lafazi mai kyau na yi masa addu'a na Allah shi ba shi lafiya da fatan Allah shi saka musu da alkhairi
assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio a Amerika sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya ina son amfani da wannan dama tare da washe wajen Najeriya Muhammadu Buhari fatan alheri da fatan zuwa gida a Najeriya lafiya Allah ya ƙara ma lafiya da ke hankali
mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa kumin gudumariya cikin charles ta jamhuriyar Nijar muna farin ciki zuwa shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari shugaba ne na kowa kuma Allah ya kawo shi lahiya kuma Allah ya ba shi lahiya amin kuma amin na gode
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Dallami Joja ga jihar Niger Nigeria ina kira ga gina Radio America sashin Hausa don Allah don Annabi to makon da suke yi ma mu talakawa kada su fasa su ci gaba ima kama mu ga muke samu dama muke ba da rayuwar mu ba tare da mun ba da ci hanci ba ko cin wani fuska ba a halin gaskiya mu talakawa Najeriya muna jin dadi akan yadda muke bada rayuwar mu
masu aro karfe 2:27 ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki da
kotu a kasar Korea ta Kudu ta amince da hukuncin farko da ya tsige shugaba Park Geun-hye Muqaddashin mai shari'a Lee Jung-mi shine ya karanta hukuncin a yau Juma'a wanda aka yaya ta kafar talabijin kai tsaye da ma sauran kafofin yada labarai a kasar sanarwar na cewa mun yi imanin cewa akwai babban nasara ga koren shugaban daga bakin aiki don haka gaba ɗaya mun jefa kura amincewa da koren shugaba Park Geun-hye duka kotuna takwas ne suka amince da matakin da majalisar dokokin kasar ta dauka a cikin watan Disamba wanda sama da kashi 2 cikin adadin ƴan majalisa suna goyon bayan wannan mataki na tsige Park akan dalilin cin hanci da rashawa rashin da'a da halin ko'in kula shugaban kungiyar South Sudan Democratic Movement wadda aka fi sani da ƴan awaren Cobra ya ce zai hada hannu da sabuwar kungiyar National Salvation Front dake karkashin jagorancin General Thomas Cirilo Suaka General Khalil Boutros Bora ya fada wa muryar Amurka a wata hira da aka yi da shi a harshen wato Arabic daga wurin da ba bayyana ba cewa zai hada karfi da suwaka domin ya yaki gwamnatin Salva Kiir yace su a matsayin su na ƴan awaren Cobra sun lura kungiyar da kai za ta iya kawo wa kasar Sudan ta Kudu hadin kai ita ce kungiyar Salvation Front Movement dake karkashin jagorancin General Thomas Cirilo tsohon shugaban kungiyar South Sudan Democratic Movement David Yao Yao ya fada ya da farko ya cimma matsaya tsakanin sa da shugaba Salva Kiir a shekarar 2014 Tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe kasar da aka rufe kabarin da aka binne mutane dewa a garin Barbera dake Somaliland.
To madalla gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan hanzi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da wato maimaitawar shirin duniyar Amurka wadda wato Lalo ke shiryawa kuma gabatar. kamar nama din ladan Ibrahim Ayo da taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dieudonne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Mr. Chang da ya riga masa anan ne sahabu Imam Ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya.